Batun soke mallakar wasu filaye 762 a unguwar Maitama bisa rashin biyan kudaden da doka ta kayyade baya ga saba wasu sharuɗan mallaka da hukumar babban birnin tarayya Abuja. Karkashin jagorancin minista Nyesom Wike ya dauki hankali ne sakamakon yadda sunayen wasu manya jigajigai a kasar suka shiga cikin jerin sunayen daruruwan da aka kwace. A cikin filayen da aka kwace dai akwai na wasu dake da kusanci da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato na gidauniyar Muhammadu Buhari. Ya'yan cikinsa, kakakin majalisar wakilai, gwamnan jihar Kaduna, da wasu fitattun 'yan majalisa da dai sauransu. Lamarin soke filayen da ya jawo muhawara mai ƙarfi ne sakamakon yadda aka yi ta yaya ta cewa an kwace filin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari batun da mai magana da yawunsa Malam Garba Shehu ya musanta.
To wannan fili da ake ta kaiwa da komowa a kansa ba mallaki shugaban Muhammadu Buhari bane. Akwai wasu da suke kusa da shi suka kafa gidauniya da sunansa Muhammadu Buhari Foundation. Suna da goyon baya na mutane da dandama su suka nemi wannan fili aka ba su. To su yayin da suka zo za su yi certificate na wannan fili sai aka tsawwala musu wani irin kuɗi wanda yake ya wuce hankali. Sai suka hakura ba su biya ba. Su muna ganin ko da gangan ma aka yi don a kwace filin shi yasa su dai ba su biya ba an ce kuma an kwace wannan fili. Shugaban Muhammadu Buhari ya mallaki fili guda ɗaya tun kan ya hau mulki a Abuja. Sanda yana mulki an kawo takarda an ce ya cika da shi da ministocinsa za a ba su fili. Bai cika wannan takarda ba ya dawo da ita ya ce a shi yana da fili a nemi wanda ba shi da shi a bashi. To ƴaƴan Muhammadu Buhari abinda suka mallaka in dai mutum ya balaga ai ko a shari'a yana da iko ya mallaki dukiya ko fili ko wani abu irin wannan. Ai ba za a tambayi mahaifin mutum akan abinda dan sai ya mallaka ba. Sai dai in akwai tambaya akan wannan fili to aje a tambaye su inda aka ga sunayen nasu su yi bayani akan wannan.
Ko menene doka ta zayyana akan karbe filaye daga waɗanda suka mallaki su a baya? Ga bayani daga bakin masanin shari'a.
Barista Hamza Nuhu Dantani ke magana. Akwai hanyoyi guda uku wadda ita Supreme Court ta zayyana wajen kwace filaye. Akwai case na CIL versus Attorney General of Federation 2021. Supreme Court ta zartar da abubuwa guda uku da gwamnati za ta iya kwace fili ko a jiha ko a birnin tarayya. Kin san nan minista shine a matsayin gwamna na birnin tarayya. Na farko duk abubuwan da ya shafi walwala ko jin daɗi ko buƙatun al'umma na jaha ko na birnin tarayya in dai akwai wani dalili kamar misali gina ko kaman asibiti ko makaranta for the benefit of the mutane to za iya kwace fili. Na biyu kuma shine idan ya samu sabanin bin ka'idan doka. Na uku akwai irin mutum ya banzatar da filinsa misali akwai ka'ida da ake ba mutane shekaru da su iya zama a fili. Kin san a ka'idan doka duk gidaje ba ana ba su zama da zaka yi kaman a matsayin haya kake ko filinka ne haya kake a wajen gwamnati.
Shi ma masanin kundin tsarin mulki kuma fitaccen lauya barista Magaji Mato Ibrahim mai mukamin SAN yayi karin bayani akan dokar da ke gudanar da ƙasa a Najeriya wato Land Use Act.
Akwai dokar da take gudanar da harkokin fili da kuma ƙasa a Najeriya wacce ake kira da Land Use Act wacce aka yi ta in 1978. A wannan dokar duk abin da ya shafi fili ko ƙasa ta mallakawa jiha a matsayin cewa shi gwamna yake da ikon sarrafa harkokin ƙasa domin ci gaban jiharsa da kuma jama'arsa. Ta dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karbe filin a duk lokacin da aka tabbatar ba a cika ka'idodi da aka tsara ba. So wannan sashi na ɗaya shi ya ba shi damar mallakin harkokin gona sannan sashi na 28 ya ba shi dama ya karbe fili ko kuma a'a gwamnati tana da wani abu da za ta yi da zai amfani jama'a baki ɗaya a maimakon a ce mutum ɗaya shi zai amfana to gwamnati tana da ikon ta karɓe wannan filin domin ta yi amfani da shi a bisa ka'ida. Kuma ita wannan dokar ta sarrafa harkokin ƙasa da filaye general doka ce wacce yake ta yi applying a dukkan Najeriya.
Duk ƙoƙarin ji ta bakin hukumar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja wato FCTA akan ko za ta saurari koken wasu da suka ce kankanin wa'adin da aka iba musu ne sanadin gaza iya bin ka'ida ko biyan kuɗaɗen da aka kayyade a gwamnatance a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara. Lima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.